بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر ديا قوت الربيع الثاني شكرا تدبو ديا دري حدود أربعين ديا هجرة النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم لك مكة زوى مدينة واندي إذا تدى تقص قوتا شابيو شكرا تدبو بيو دا قوم شاترا halisafin turawa. Muna darasi na 54 a cikin wannan littafi mai albarka na Mukhtasaru Zadul Ma'ad, wanda da ce mukon Allah tabaraka ta'ala in wa za su iya tunawa muna tsakiyar bayani dangane da shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafi i'tikafi. Mallam ya ce كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل وتركه مرة فقضاه في شوال، واعتكف مرة في الأشر الأول ثم الأوسط ثم الأشر الأواخر يلتمس ليلة القدر، ثم تبين أنها في الأشر الأواخر فداوم على الاعتكاف حتى لهق بربه عز وجل، وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه لربه عز وجل. ما لا يجي تكين شرير النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن تيينا اعتكافي أقو من كرشي نوة رمضان هر الله يدعو كرنسا duk ramadana annabi yana yin itikafi. Ya Allah ka azurta mu da lokaci, ka azurta mu da damar yin itikafi a rayuwarmu, wanda Allah ya ce muke shi duk shekara yana samun dama yin itikafi. To wannan ya kamata a yi masa murna, saboda ya dace da wata babbar ibada da har annabi ya bar duniya yana yin ta yana raya ta. Wa tarakahu marra, annabi ya taɓa barin itikafi wata shekara bai yi ba saboda wani uzuri sallallahu alaihi wasallam, faqadahu fi shawwal, sai watan shawwal ya dawo sai ya rama, ma'ana bai samu daman yi a ramadan ba, sai ya rama itikafin a cikin watan shawwal, a riwayar Imam Bukhari da Imam Muslim. Ashe wannan yana nuna mana wata ibada ce mai muhimmanci da shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam baya so ta kubuce masa. Wa takafa marratan fil ashr al awwal, a wani lokacin an taba samu a goman farko na watan ramadani ya yi itikafin 1, 2, 3, 4, 5, 6 har zuwa 10 na farko annabi ya yi itikafi. Sannan kuma ya yi itikafi a tsakiya, wato 11, 12, 13, 14 har zuwa 20 an samu yayi, thumma al-ashr al-awakhir, sannan kuma yayi a 10 na ƙarshe. Duka wannan yaltamisu laylatal qadri, yana neman wani dare ne guda daya, yana laliman wani dare guda daya, shine daren laylatul qadri. Thumma tabayyana annaha fil ashr al-awakhir, daga baya ya bayyana gare shi cewa Allah ya sanya daren Lailatul Qadri a 10 ƙarshe ne na watan Ramadan. Fadawama ala al-i'tikafi, ya dawwama yana yin i'tikafi a 10 ƙarshe na watan Ramadan, hatta lahika bi rabbih azza wa jalla, har sai da ya gamu da ubangijinsa tabaraka wa ta'ala, ma'ana yayi wafati ya bar duniya. Lailatul Qadri wani dare ne da Allah ya ce yafi wata dubu, ibada a cikin wannan dare yafi wata dubu, إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر القرآن لنقرنقم إنسا قبات إنسا الله يسوكد شيني ليلة القدر ليلة القدر لليوان نندرياتا تنتا أن يميش أي إبادة أجكي Allah ya ce yin ibada a cikin wannan dare yafi wata dubu khairun min albishar shekara 80 da wani abu kenan wanda Allah ya datar da shi da dacewa da daren Lailatul Qadri to za a rubuta masa a littafin sa kamar yayi shekara dubu kamar yayi shekara 80 yana bautawa Allah dare da rana Allah yana saukar da mala'iku da mala'ika jibril ma musamman a wannan dare da izinin ubangiji haka mala'iku suke ta zurfutu a wannan dare su je su dawo hatta matla'in fajr har ke tuwa alfajir Allah yayi bayani cewa wannan dare na lailatul qadri anan Allah yake budget na shekara gaba daya abubuwan da za su faru abubuwan da zai yi kaza abun da zai kaza a daren Lailatul Qadr shi sai ce fiha yufraqu kullu amrin hakim a cikin daren Lailatul Qadr to shi sai annabi ya tarbiyantar da sahabban sa wajen lalumar wannan dare an yi sabani a goman karshen nawa ne ko dai 21 ko 23 ko 25 ko 27 ko 29 lalle ɗaya daga cikin waɗannan kwanaki Lailatul Qadr to tunda ba a san wanne ne guda ɗaya kai tsaye ba sai shari'a ta ba da daman a yi ibada a cikin waɗannan kwanakin gaba ɗaya da daren a raya daren duk wanda ya raya waɗannan daren to insha Allah ya dace da Lailatul Qadr a wata riwaya wasu malaman sun karfafa cewa daren 27 ne kamar yadda Ubayy dan Ka'ab ya rantsuwa da Allah ya ce ya rantsu da Ubangijin da babu abin bautawa da dacewa da cancanta in ba shi ba 27 shine daren Lailatul Qadri shi rantsuwa yi da yawa akwai riwayoyi da suka tabbatar da 27 din duk da kuma wasu malamai sun ce tana juyawa ne wani lokacin ta zama 27 sai ta zama kuma da 1 a wata shekarar ta zama an kawo ta da 3 a wani shekarar ya zama 27 a wani shekarar ya zama 29 to dai maganin sabani shine mutum yayi aljiddu wal ijtihadu ya raya waɗannan daren gabaki daya ya dage da ibada ya raya wannan daren ya samu dace Allah ka ba mu dacewa dan haka ya dawwama annabi yayi itikafi matansa ma sun yi itikafi ba wai shi kadai ba har matansa bayan ya rasu duk shekara sai sun yi itikafi har suka bar duniya yana da dadi ga wanda Allah ya taimake shi ya samu dama musamman wanda Allah ya sa suke samun dama su je umra da Ramadan umra itikafi a masallacin harami ko na Makka ko na Madina sai ba abin da yake shi dadi ai Allah ya ba mu dacewa saboda muhimmancin itikafi manzo Allah yana umarni a yi masa kubba a masa tanti a cikin masallaci samu gefe fa yudrafu lahu wa kana ya'muru bi khiba'in فيضرب له في المسجد يخلو فيه لربه عز وجل يبويا يسامو wani wuri wanda zai ke banta saboda Allah kurnye ta ibada shi kadai kamar ba ku gane ba ko ai yana yin ibada a koyaushe amma saboda muhimmancin waɗannan kwanaki da keɓantar bawa da shi da Ubangiji abu ne da ake so shi kansa itikafin kamar kana isolating kanka kana zari kanka daga cikin mutane ne ka dawo masallaci wurin ibada to shi bayan ya shiga ba masallacin to yakan sa a gina masa ko a kafa masa ko a kewaye masa wani wuri yudrabu lahu bi khiba ya'muru bi khiba'in fayudrabu lahu a kafa masa a cikin masallaci yake banta dan ubangijinsa kawai a ta karatun qur'ani a ta sallacin annabi a ta zikiri a ta tuba ya ilahi ya allah idan har annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa na manzo yakan kebance kansa a wani wuri yayi ta zikiri yana ambatan Allah to yau ni da kai me kamata mu yi wallahi malam ko a gidanka ne ya kamata a ce ka samu wani wuri da kana iya rabuwa da kowa ka je ka shiga wannan wurin kawai gurin ibada ne wani bawan Allah ya gina gida wata rana ya kai ni ya nuna mu sai muka shiga sai wani guri daga wani guri haka matsakaici ne ne gurgudu ba komai a ciki sai sallaya sai qur'ani nace nan fa sai ce daki na ne na kiyamul layli da ibada na dawo gida ina so in kebanta da Allah ko da yamma ko da rana kawai wannan gurin zan shiga in an gana shiga nan gurin damun ba amun magana kuma ba abun ba samun kofa wallahi ya burge ni mutumin nan matuka wallahi wuri ne khali kawai wannan dakin ba kowa ba komai a ciki ba kujera ba komai sai sallaya sai qur'ani kawai yace ko yana gida ko da rana yakan shiga ya kalwa a wurin awa ɗaya awa biyu inda daddare ne yanzu kiyamul layli ya fito ya baro dakin sa nan yake shiga yaro baya zuwa wurin matar sama ba za ta zo ba wanda yake zuwa ta fura masa daga shi sai Allah to ina so na gaya muku wani abu guda Allah ya ce muke mu Allah ya ba mu dacewa Allah ya mana afuwa astaghfirullah tubu ilai wallahi yana daga cikin rabo da ubangiji sai maka Allah ya ce muke ka kana iya samun wani lokaci da kake iya kebanta tsakaninka da Allah kawai kana ganawa da shi ko sallah ko kana zaune kawai kana zikiri ba sai lalle a masallacin unguwar ku ba ya ka iya tafiya wani wuri da ba a san ka ba ka je kai fakin ka shiga masallaci ka koma gefe ka je ka zauna ka ta zikiri wallahi yana daga cikin ni'imar da ubangiji zai ma in Allah ya taimake ka kana iya yin wannan ko da a wata sau ɗaya ne ko sau biyu wannan rayuwar dole sai mutum ya ɓoye kansa hatta gidanka idan baka sa wa iyalinka shamaki ba to bara lalle ne su bar ka bauta Allah ba zunubin mu yayi yawa laifuffukan mu sun yawa ta'adi barna da muke yi yayi yawa wanda muka sani da wanda bamu sani ba da wanda muka yi da wanda aka yi aka jawo mana laifi da zama a wurin da ake yin laifin ko da baka yi laifin ba kai kana zaune tare da mutanen da suke yin laifin kana buƙatar ka rinka keɓantar kanka da kanka kana ganawa da ubangiji kana ragewa kanka nauyin zunubin da yake tattare da kai wallahi ko dai bayan asubahi ne ko wata rana baka je kasuwa ba ko ma yan magariba ne zuwa isha'i a wani wuri ko a gidanka yana da kyau yana da amfani kun ga dai yanzu gashi shi kan wannan fa shi ake zuwa a roƙa ma aljanna ya roƙi Allah Allah ya ba mutane aljanna amma ya ware wa kansa wani lokaci na musamman da yake banta daga shi sai Allah yana ganawa da Allah a lokacin kana yin zikirin kana tuna Allah kana tuna laifinka. Idan mutum yayi wa kansa tsari a rayuwarsa zai ji dadin rayuwa ya more mata. Idan kuma mutum bai yi wa kansa tsari ba lokaci zai ta wuce masa. Sai dai kawai in ya tuno baya ya tuno yayi asarar lokacinsa wallahi. Wana shafa da annabi mai ta in ma baka yi wannan din ba a zo a cinye lokacin da ka yi. Akwai abubuwa suna nan a liƙe da kai da suke cinye maka lokaci. Wa kana idza arada li itikafa salla al-fajr. Idan annabi yayi niyyar zai shiga itikafi sai salla asubahi a masallaci thumma dakhalahu sannan sai shiga. Wannan yana nuna mana ga lokacin da ake shiga i'tikafi da sallar asuba. Fa amara bihi marratan fa duriba lahu fa amara azwajuhu fa amara azwajuhu bi akhbiyatihinna fa duribat fa lamma salla al-fajra nadhara fa ra'a tilka al-akhbiya fa amara bi khiba'ihi fa quwida وترك الاعتكاف في رمضان حتى اعتكف العشر الاول من شوال. إذن wancan dai magana ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa kawo masa abinda za a lullube a sa hijabi ko shamaki matan su yace su zo su kawo aka kawo aka kafa a masallaci yayin da yayi sallah asubahi ya kalla ya gani wannan kubba kubba da akai aka lullube masa sai ya sa yace a cire aka bar masa nasa shi karmal fa quwida an naqdu yake ni aka cire aka tumbuke akan ce fa quwida fa hudima ko aka rushe wa taraka li itikaf ya bari yin itikafin fi ramadan a wannan shekarar bai yi wannan itikafin ba saboda wani abun da ya gani kamar akwai gasa-gasa a ciki sai yayi itikafi fil ashr al awwal min shawwal itikafin da bai yi ba kenan da ya bari sai yayi transferring din itikafin ya mai da shi a fa a goman farko na watan Shawwal lokacin da ake azumin sita Shawwal din nan sallallahu alaihi wa sallam. Mallam ya mana bayani cewa duk shekara annabi yana itikafin kwana 10 wa kana ya'tikifu kull sanatin 10 ayyam kowace shekara akwai kwana 10 da gaba ɗayan ta a masallaci yake yin ta. Amma falamma kana al'amu alladhi qubiga fi Allahu akbar shekarar da Allah zai dauki ransa ta zo i'takafa 20 yawman a wannan shekarar kwana 20 yayyana itikafi shekarar da zai bar duniya wannan yana nuna cewa yana daga cikin tawfiqin da Allah yake wa bawa idan ya kusa barin duniya ya yawaita ibada dukkan mu mun kusa barin duniya dan kullum muna dada matsar kabarin mu ne kullum muna dada matsi ajalin mu ne wato abin da mun shi ajalin a wuri guda ɗaya yake a tsaye haka ajalin a nan duk nisan ka da shi kullum kana tahowa kana da matsowa 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 har lokacin da ka zo ka riske shi ku duba yanda kwanakin nan suke gudu mala zaka ji an ce ma wani ya mutu a yanzu wani masa mutuwarsa sai a ce a yanzu watansa 8 da mutuwa watansa 8 din nan ba kai ma an ɗebe wata 8 ne a cikin naka kwanakin da shekarun da watannin to watakila wanda zaka ce wanda ya more shine wanda ba a mahaifi shi ba, indai har ma za a ce wani ya more to shi bai ma zo duniyar ba, shi nan gaba ne zai zo. Amma tunda ka riga ka yadda ka zo duniya, astaghfirullah, tunda ka bari kadara a duniya, to ajalinka ya zo. Wani ya tafi da ƙarfinsa, wani ya tafi da lafiyarsa. Ku rinka kallo ma, kuna kallon Facebook ba, ana nunawa WhatsApp, ku rinka lura da mutanen da ake cewa sun mutu. Kaga saurayi lafiyayye da ƙarfinsa, sai ka ji an ce Allah ya ji dan wane, an samu RIF ko kofi. Rest in peace. Lafiyayye kosashe, in ka gan shi za ka ga ya fi ka lafiya, sai a ce ya mutu. Wata ran wallahi kai za a san hotonka, wallahi wata ran hotonka za a saka. Kar ka taɓa tsammanin wancan mutumin da aka ɗauke shi ya mutu wai wani babban laifi ya yi Ubangiji ne Allah ya fushi da shi ya ɗauke shi, a lokacinsa ne ya zo. Haka kawai ma ana mutuwa. Dan haka da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya haska masa adalinsa a wannan lokacin, a wannan shekarar da ya zo itikafin sai Dublin kwana 20 yayi a cikin masallaci, 20 yawman kwana 20. وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة، فلما كان ذلك العام وعارضه به مرتين. على آدر ملائكة جبريل قوة الشكرة سنعي المصفى درسين القرآن دقى بنقوزوا بنقوز دقى آير فرقوزوا تكرشي تاء القرآن إذو ستن قباكي دي سنة مراجعة ساتشين القرآن. Wannan shine dalilin da mutane suke sauke Qur'ani a wata, saboda manzon Allah ma yana zuwa sai da Jibrila suna yin muraja al-Qur'ani gaba ɗayan sa a wata. Amma da shekarar da ta zo zai bar duniya, sau biyu suka yi sauka. Sau biyu suka yi sauka ta farko. وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة. أتكين شكرا قباكي أنت ملائكة جبريل يكنزو سي مراجع على القرآن باويد عزمي با أشكرا قدا شي يكنزو لك وجن الله الله تروشي تكذوقي مراجع على القرآن. الله أكبر. أما أشكرا دا نبذي بالدنيا سو بيسكا suka yi wannan saukar ba fitar Ramadan ba kadai. Wannan yake nuna ashe yana da kyau musulmi ya zama yana da wani wuridi na musamman da yake yana sauke Qur'ani lokaci bayan lokaci. Shi ma mai sauki ne da wanda Allah ya hore masa. Na farko dai ana binka bashi ka iya karanta Qur'anin tukunna, ba wai karanta shi ba, ka iya karanta shi ko ina zaka iya budewa, alƙalli dai ka karanta kana gani nazaran ba ghaiban ba. Abu na biyu sai kai wa kanka tsari, kai ka san sha'aninka, kai ka san uzurorinka, kai ka san matsalolin rayuwarka, kai ka san time ɗinka, kai ka san rashin time ɗinka. Sai ga wani lokaci ne ka ware zaka rinka yin karatun Qur'ani na wuridi, na ce wird, abinda ka mai da shi lalle kullun sai ka yi shi. Muna da wuridai da muke yi, yanzu cin abinci ai wuridi ne, haka ne? In dai ba azumi ake ba, alkawari ne na Allah. Insha Allah kullun garin Allah ba sai an karya, dama an sani kowane gida ma ana karyawa, wuridi ne. Idan rana ta yi shi ma wuridi ne sai an ci abincin rana, in dare ma ya yi wuridi ne sai an ci abincin dare, wuridi ne. wurdi ne sai ka je kasuwa me wurdi wani abin da ka saba kana yin sa kullun ka dora wa kanka kullun wurdi ne sai ka je makaranta wurdi ne sai ka je office wurdi ne kullun sai ka dauki wayarka sai ka duba ta wurdi ne kullun wannan wurdi ne kullun sai ka duba in ma ba kira ka ba ka ce lafiya ko komai su ko dai ba kira ne kana duba wurdi ne ga ta nan kullun tana aljihun mu in ka fito ka manta wayarka a gidaje zaka yi kamar kafar ka dai ka baro wallahi sai ka ji mutum yana na manta waya ke duba mun da Allah a gida akan tebur ne aina na aji a ban daki na battane aina ne a nemo sai ka tashi yaro tun daga kasuwa ka tura shi je da ko maka wayarka wurdi ne sai ka fita da ita koda iri na ne kai wanda baka juya taro ba wanda zai kira ka akan naira 200 ma ba za ka yi daga bari ba wanda dan kasuwa ya san yana da kullakullan business din sa a ciki shi yana da amfani amma irin waya ta da taka me yake cikin ta amma wallahi sai ka koma ka je ka karbo ta wurdi ne akwai masu fatawa ko astaghfirullah to ka sa wa kanka wurdi na karatun qur'ani bayan asuba ne zaka rinka izu daya izu biyu kullun ka dora wa kanka karka bari wani ya canja maka wannan tsarin kuma ko tafiya ko ina ne kai inda ka dora ka yadda a'a baka da lokaci bayan asuba mutum ne mai shagen bacci kai baka iya yi to a kasuwa ne zaka rinka samun lokaci ko bayan la'asar ko bayan azhar in kai sallah zaka zauna kai izu biyu a'a ba za ka iya ba to bayan magariba ne za ka rinka samun wani masallaci kana zuwa wanda za ka samu nutsuwa ka zauna ka bude qur'ani kafin ayi isha'i ka gama wuridinka a'a to ko bayan isha'i ne kafin ka kwanta bacci za ka yi da yawa akwai masu wannan suna da qur'aninsu a kusa da shimfidarsu duk rintsi kafin ya kwanta sai ya yi izu biyu wurdi ne wannan in Allah ya taimake ka a rayuwar kana da wannan insha Allah ai maka albishir akwai qur'ani kanana Allah saka wa wato matabo'i da suke dabba qur'ani akwai na izu bibbiyu akwai na izu biyar biyar akwai na izu goma akwai na izu kaza suna nan kashi kashi akwai an kanana pocket qur'an izu bi ne kawai a ciki kullun zaka fita zaka iya zaran dai ka sa a gaban aljihunka duk rintsi sai ka sauke shi kafin ka dawo gida kame da shi wurdi to zaka ga a rayuwarka kullun insha Allah ta'ala wata ran kai sauka sai ka mutu sai a ce jiya ya gama sauka wallahi sai Allah ya dauki ranka na gaya muku anan an yi kididdigan duk wanda ya karanta qur'ani tun daga bakara zuwa nasi ya sauke ladan da yake samu yafi miliyan 3 a shafi ɗaya zaka iya tashi da lada 5,000 a shafi ɗaya na qur'ani to in baka tsara ba ba za ka yi ba akwai yan uwana miskinai tsakaninsu da qur'ani sai ramadan nan kan ramadan ta zora ga akwai himma da su ba zaka an cika masallaci kowa ya daga ana ta fafatawa ana ta yi kafin rana ta fito amma ramadan tana wucewa zance ya tsare to amma mutuwa kuma ba lalle ta zo ba a ramadan ba ba abin da yafi karatun qur'ani lada kowane harafi kwaya ɗaya lada goma yake dauke da shi harafi ɗaya annabi ya ce ba ina nufin alif lam mim lada goma bane a'a alifun harfun lamun harfun mimun harf dukkan su gabaki ɗaya suna dauke da lada 30 a ce bismillah kawai bismillah harafi nawa ne a ciki harafi nawa ne a cikin bismillahir rahmanir rahim goma goma sau 19 nawa kenan 190 duk wanda ya ce bismillahir rahmanir rahim yanzu nan da na faɗa ina da lada 190 na ji wani ma ya yi bismillah ko wallahi wannan gaskiya ne abin da nake gaya muku saboda Allah yana son mu da rahama to yaya idan mutum ya yi kansa tsari yana yi kana sa alama kana tsaya kana sa alama kana tsayawa akwai albarka a ciki kwana nan wanda cijo ya rasu muna tare da shi kai abinda na cino yanda nake tuna shi a masallaci a Usman bin Affan duk idan an yi sallar isha'i an yi ko karatu akai ko mu ai karatu ko me abinda nake tunowa to shine dai masu rufe masallaci masu gadi suke jira da asuba ina ganin sa yanzu haka a raina ya mutu amma ina tuno inda nake hango shi kowa sai ya tafi ya bashi baya iya ganin qur'ani sosai saboda tsufa haka din nan kaga haka haka zaga ya rike yana bi yana yi kowa sai ya tafi ya bashi in ya gama kuma ya tashi ta sallah ita sallah ita sallah ita sallah amma yau jiya muka yi masallah muka binne mutumin nan shekaran jiya Allah ya taimake shi ya amfana da lokacin sa Allah ya taimake shi ya amfana da lokacin sa to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana karanta Qur'ani tun daga farko har ƙarshe da shi da mala'ika Jibrilu wa kana idza takafa dakala qubbatan qubbatahu wahdahu kaji idan zai itikafi sai ya shiga kubbarsa shi shi kadai wahdahu wannan privacy din da nake gaya muku wannan kadaitaka din nan yana fa da muhimmanci dole ne mutum a rayuwa ya zama yana da wani lokacin da yake kadaitaka shi kadai dole ne fa wannan zai taimake ka wallahi ko a hadisin bukhari ana fada annabi sallallahu alaihi wasallama akwai lokacin da aka ce iyalansa ba sa zuwa wajensa baya kuma ganin su idan ya tashi ya kiyamul layli dabda asubai yana inda yake sallah aka ce lokaci ne da iyalansa ma ba sa zuwa wajensa saboda me ya barwa Allah wannan lokacin to idan ma zai yi itikafin shi ma sai ya shiga wani wuri shi kadai sannan yace wa kana la yadkhulu baytahu illa li hajatil insan babu abin da yake kai annabi ya shiga gidansa in ba buƙatar dan adam ba tsugunu shine li hajatil insan tsugunu shine kadai yake shigar da shi jikinsa yana buƙatar gyara amma yanda yake wa kana yukhriju ra'sahu ila bayti aisha faturajjiluhu wa hiya a'id kansa gashinsa ya taru yana buƙatar a kaje kan a gyara kan sai ya fitar da kan nasa ta cikin wannan kubba ko tantin sai ya miƙa kansa idan ya miƙa ya fitar da iyakan sai ya ce wa Aisha zo ki gyara mun kan faturajjiluhu ta gyara masa kan ta tsefe shi ta gyara shi dan ya samu nishadi na bautawa Ubangiji a lokacin ma da take masa wannan tana cikin jinin al'ada sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan ya nuna mana cewa privacy din kadaitakar annabi ya fifita ta sosai ya kadaita dan ya samu alaka da Allah babu sarifun yasrifuhu anillah wani abun da zai raba shi da Allah ko shiga tsakaninsa da Allah babu kuma wannan kissa tana nuna mana cewa ashe annabi mutum ne mai tsafta ko ibada yake yi wannan gashin gyara shi ake na sha gaya muku a karatu ba laifi bane dan mutum ya tara gashi amma laifi ne in ya bar gashinsa baya tsaftace shi baya kulawa da shi to yana kula da gashinsa in ka san ba za ka iya daukan nauyin kulawa da shi ba to ka ta askewa ya fi maka alheri kuma yana nuna mana ashe su kan matansu mata ne masu kulawa da mazajensu suna kula da mazajensu daidai da taje kai sai ya miƙa kai a taje masa a gyara masa kansa sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya tarbiyantar da su bayan wannan wa kana ba'du azwajihi tazuruhu wa huwa mu'takifun wata daga cikin matansa takan kai masa ziyara yana yin i'tikafi har ziyara ake kai mai saboda muddat tayi duli lokacin yayi tsawo kwana 10 mai gida baya nan su kam saboda tarbiya har ziyara suke kai masa kuma duk abin da zaka yi sai dai kai ka gama ka dawo kanka kuma ka duba ba ita kadai bane fa da yawa a cikin mata amma ta ga ya kamata ta kai masa ziyara kuma dabi'a irin ta annabi hali irin nasa mai kyau fa idza qamat tazhabu qama ma'aha yaqlibuha idan ta tashi za ta tafi sai ya tashi ya bi ta yaqlibuha yana rakata har raka matar sa yake rakiya jama'a rakiya sunna ne ko ziyara wani ya kawo ma ko abokin ka ne ya zo maka ko na amini ya zo ma ko office ko gida ko gona ko kasuwa in dai wani ya zo musamman to ka auna mutunci dan Allah ka tuna man da ya kona ya zo wajen ka ka tuna jinin sa da ya motsa ya zo wajen ka ka tuna aikin sa da ya bari ya zo wajen ka yana daga cikin karama yana daga cikin mutunci idan mutun ya tashi ya zo wajen ka zai koma ka dan raka shi ka dan taka masa wannan mutunci ne ko yaya kuma kaga rakiyar nan ba wani abu ne mai abunan ba kurin daga ɗakin ka ne ka fitar da shi kofar gida wataƙila rabuwar ki kenan ta ƙarshe an shayi a ce a wallahi har gindin mota ya rako ni muka yi sallama da shi naga fuskar sa tana kyalkyali ashe rabuwar ƙarshe ce kuma zai ji daɗi duk wanda ka raka shi zai ji mutunci kai bari in ga ma ko ɗanka ne zai yi tafiya ka raka shi airport zai ce babana ne ya rako ni Nana Fatima takan zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo gaishe shi wallahi idan za ta fita za ta koma sai ya bi ta har kofar gida ya raka ta yarsa ce makarimul akhlaq to ya zo maka office ya zo maka kaza duk uzurinka ka daure in dai da hali dan bi shi ka dan taso daga kan kujerarka komin girmanka komin darajarka ko matsayinka dan taka masa baya a lokacin da kake bin su kake rakashin nan wani ma zai ce dan Allah ka koma ai ba komai ai ba sai ka abin nan ba dadi yake ji mutunci fa wallahi malam baya kadan kuma rabo ne na ga muku ba kowa yake dacewa da wannan ba sai dai ka ji ana ba da labarin wani yanayi amma kai baka iya wani ya rasu ana faɗa cikin mahasin akhlaq nasa wani yace wallahi wani aboki na ne amma wallahi har kawai sai inji ya gaida mahaifiyata ya gaida mahaifiyata me yayi masa kawai zuwa yace bari in gaida hajiya hajiyar wa hajiyar aboki na ba tare da ya nemi izinin abokin ko ya nemi shawararsa ba kawai sai dai ka je wai abokin ka wai ya gaida mahaifiyarka wannan abokin ba ka taba rabuwa da shi ba na yi tafiya bana nan na ji labarin wane ya je ya kira yayana ya shafa kansu ya ce sannunku babanku baya nan ya kusa dawowa ko bai ba su ko kobo ba sai an fada a ce ai bayan ka tafi wane yana zuwa ko mutuwa aka yi ko da sau ɗaya ka taɓa yi a shekara za a ce a ai wane masoyinmu ne ai babanmu idan baya nan shi ne mutum ɗaya da yake zuwa yana kawo mana ziyara yana gaishe mu amma ina gaya muku wallahi shedan ba zai bar mu yi wannan abun ba mutunci daɗi ne da shi wani kullum zai wuce yana tsayawa gaida mahaifina wani ba da lafiya duk yanda aka yi duk rana duniya ba ta banza in ya taso daga kasuwa sai ya biyo ta wajena ya gaishe ni ko da bai taɓa ba shi ko kobo ba da ya je gaishe shi ɗin nan wallahi lan yansahu ba zai taɓa mantawa da wannan mutuncin da karamcin ba to haka annabi yake idan ya yi baki a matsayin sa na annabi makarimul akhlaq ɗinsa yakan bi yushayyi'un nas yana raka mutane kuma rakiyar nan haka take tun daga farkon rayuwa har mutuwa ƙarshe ma dai idan mutum ya mutu abinda za a masa na mutunci na ƙarshe shine a raka gawarsa ba ba shine ba shine ba idan ba ka yin rakiya ai za a raka ka za a raka ka kuma za a raka ka ba kowa ya sani ba mutunci bane ba kima bane a tafi a bar gawarka anan ba a dauke ta aka kai ka ba sai a raka ka kamar yadda ake raka amarya sai dai ita ana raka ta da guda kai kuma ana raka ka da kuka ana tausaya maka abin da zaka tunkara la ilaha illallah to annabi yana raka matarsa wa kana dhalika laylan da daddaren aka ce wata rana da ya fito yana raka matar Hafsa ce yar gidan Umar ko Safiya ce Safiya innaha Safiya Safiya bintu Huyay ibn Akhtab ta zo ya bi ta yar kata ya fito suna tafiya tare daga shi sai ita matarsa da mijinta sai wasu sahabbai sun zo wuciya sai suka ga annabi da shi da wata mace sai suka put suka zuga da gudu suka juya sai ce alaris likuma ku tsaya kar ku je ko ina innaha safiya matata ce safiya ya mun da Allah kaza kaza la yace inna shaytana yajri min ibn adam majra dami ai shaytan yana gudana a jikin dan adam yanda jini yake circulating a jikin jijiya haka shaytan yake gudana ba mamaki ku tafi aran ku je ku ce ai kun ga annabawan mu da wata mace ake bance wannan sai yake nuna cewa duk abinda mutum zai yi yake ganin zai iya haifar da shakka ga mutane wata kila su munan zance to ya kokari ya clarifying din abun ya bayyana shi ya fito fili kar ka bar wa mutane zato wannan kuma shi yake nuna cewa kai kuma ka zama mai kyautatawa ƴan uwanka zato saboda Allah ya yi mu da sa'ido da muna na zato yanzu ba mamaki zaka ga wani mutum yana tafiya da mace kace ka Allah ya sauke yanzu ka duba wane wallahi da mace na ganshi yana tafiya kwadaki ni tun daga nan ya zube min yanzu bai tawo da mace ba mu nan da sauki ma fa harkar mu mu nan an kyamar matan ma muke mu ba mu marin matan ma su zo ma kusa da mu amma je kaga inda ake kula da matan inda ake bauta can harami Makka da Madina ka je kaga yadda mutane Larabawan nan suke kula da matan su mu matan mu ne muke watsa da su mu mutum ma wani ma baka taba ganin su da matan ko maye ne kai baka taba ganin wani da matan su baka taba gani ba wallahi ba ga shi tare da ita ba ba wani dalilin da zai hada shi da ita bare yadda ba amma su fa mutum zai zo ya zo da matar sa umra ko aikin haji kaga hakan nan yanda zaka danke nan haka ka duba ba wani abu ba tashi za ta yi samu ba haka zai rike hannun nan gam suna tafa da ita dawafi mutum zai zo yana yi da matar sa gashi ga ita wani balarabe ya zo yana wai dawafi da matar sa yayi haka da ka zo yana haram haram irin mutanen mu da ba su da abin nan ana sauri za a zaje ai dawafi ture mutum abin nan shi a haka yake dawafin a haka ko ban shi kada ba da yawa za ka gansu a haka ya ka tangance ta karka taba tana gaba da ka kawo mai farmaki haram haram karka taba masa mata su tafi tare su je su ci abinci tare su je su yi kaza kaza mu nan wani ne wai yake kai mata sa wai unguwa da mota wani yake ce amma ashe cikakken banza ne kai wani yake abokin sa yake gaya masa ce ashe banza ne kai wai kai ta rena ma hankali wai bini bini ga jefa ta a gaban mota tana rena ma hankali gidan ka dora ta hadisi sau da Allah yake gaya wa abokin sa yace ni ta isa wallahi bata isa ba haba ina ko asibiti ko wani abin nan ko unguwa shi ne nuna ta yawo na ta yawo da mata a gari shi ni baran ya ba ni da mun ba amma mun wannan shi hankalin wai wannan yana yi wa dan uwansa wai nasiha ne wai wannan ba daidai bane wannan ba mutunci bane a irin yanayin nan da ake ciki ma nan indai da yadda zaka yi ka bar mata ka dace shiga cikin wannan yanayin wannan yanayin kana fa gani yadda abun yake sai dai larura wallahi wani wallahi akan babu abun hawa man ya kwammace matar ta hakura da duk inda za ta je shi yaje wata ila da goyo wata ila da yaya wata ila kaza lokacin da ake hawa mashina fa haka ake talabka matan mutane a bayan mashin da wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba kuma duba ababen hawan namu na haya fa kai kanka a mutuncen ka in ka shiga ya kake in wani yazo haka zai ture kai ya zauna ba bambanci tsakanin namiji da mace ai ba kima bane ba so wannan ku rike shi a matsayin tsarabar hanya ce ba laifi dan mutun ya raka mata sa unguwa ko ya taka mata sannan mutun zai iya daukan iyalin sa su je wani wuri wata kila wani da yayan sa ne wata kila yana da yaya mata ya dauke su a mota karka je ka zage shi ka ce ayin ka ganshi yana tudiban yan mata to yassa ce wata kila kanwar uwar sa ce kaga dai bai kauri kaunan uwar sa bai to ta zo unguwa ya dauke ta zai mai da ita a mota ya zaka zage shi ha wata kila kaza wata kila kaza wata kila kaza ba lu koyo shi ne in kaga mutun da mace sai ka zage shi ka ce bai da mutunci ba wata kila dangin sa ne wata kila ba aure ma a tsakanin su so duka wannan abun ya kamata mu kiyaye walam yakun yubashiru ra'atan min nisa'ihi wa huwa mu'takibun la biqul la biqublatin wala ghayra annabi baya saduwa da matarsa yana itikafi ma'ana mai itikafi baya kebanci da mata ta saduwar aure sannan ko sunmanta mace baya yi wala ghayra wa kana idza atakafa turiha lahu firashuhu wa sariruhu fi mu'takifihi annabi idan zai itikafi sai a jefa masa shimfidar sa firashin shimfida wa sariruhu ko gadansa a wajen itikafin sa saboda lokacin da zai huta sai ya hau kan gadan ko ya hau kan shimfidar gadan ba irin nawa ne ko naka ba gadan itace ne shimfidar an fadi shimfidar an yi bayani ya shimfidar annabi dan take ciyawa ce gadan itace ka ci fa ciyawa da haka ya rayu haye ba duniya wata rana an taba shimfida masa mayafi tsumma wata daga cikin matansa ta ga siriritan mayafin da yake kwanciya a ƙasa sai ta dan nannada masa shi haka kamar da Imam Bukhari ya kawo shi cikin Al-Adabul Mufrad ta nannanka shi haka ya dan yi tudu haka sai ya kwanta shi bai sani ba kawai dai zai kwanta mata sun masa shimfida da ya kwanta sai ya dan tsallake lokacin da ya saba yana tashi da daddare tunda shi kan kullun ne alƙawarin Allah sai ya tashi da daddare ya duba sai ya ga shimfidin da aka masa ne ashe mai laushi ne sai ya cire shi ya jefar ya ce kar a sake masa a bar shi yanda yake a da tunda kaga wannan fa katifarsa ta kai wannan tudu tsalle zai ce a ciki akwai masu katifar ruwa ma haka ake a kwanta a tashi a kwanta yanda aka rafa to duka ayi a kwanta a wuri mai kyau ba hana ba wallahi tunsa nasiba ka minar duniya amma kada ka yadda wannan jin dadin ya hana ka kai ibada kada ka yadda wa kana idza kharaja li hajatihi marra bil marid wa huwa fi tariqihi fala ya'ruju alayhi huwa la yu'arriju alayhi illa an yas'ala anhu baya zuwa gai da marar lafiya idan ya fito bukatar ta sa ya fito zai ga gawa ne marar lafiya ba zai je zauna wajensa irin gaisuwar rashin lafiya ba saboda ya ci kafi yake kawai sai dai ya ce yaya halinka kana lafiya talausi ya wuce shikenan kisa na Aisha ta yi bayanin cewa mai itikafi baya zuwa gai da marar lafiya wa takafa marratan fi qubbatin turkiyyatin wata rana yayi itikafi a cikin wata kubba turkiya wata kubba cin karama ma'ana wani tanti ne dan karami kubba turkiya ya sanya marfin kubban marfin tantin taburma ne marfin labulan saddin waja'ala saddataha hasiran ya rufe ta da taburma taburma ne zaka daga ka shiga sallallahu alaihi wasallam sani ba kuna iya kuna gane abin hankalinku yana tafiya irin rayuwar da annabi ya yi ko sallallahu alaihi wasallam Allah ka saba rabbunmu na lahira ka ba mu muke ci a duniya ba Sufyan ibn Sa'id al-Thawri na shagaya muku a karatu a ɗakin sa shimfidar sa a ƙasa yake kwanciya sai aka ga ya tara yashi ya tara yashi yayi fulo da shi haka ce ya imam ya kai imam babban malami na duniya yaya kike kunciya haka a ƙasa yace wallahi ina yin wannan ne dan in tunatar da kaina kwanciyar kabari nakan hakura in kwanta a ƙasa in yi ta birgima a ƙasa a daki na ba wanda yake gani na dan in gaya wa raina cewa wata rana lalle zan ganni a cikin wuri irin wannan ban yadda in sabarwa kaina kullun in ji daɗi ba Sufyanu Thauri wata rana ga ya ɗauko yana ta ɓalle fallon ɗakinsa rufin ɗakinsa na itace da ciyawa yana ta zare itatuwan yana tarawa yana zare itatuwan ɗakinsa yana zarawa ko dangar gidansa yana ɓalle itatuwan yana tarawa yana ɗaurewa aka ce me ya faru ya ce wallahi ba ya da abinci ne a gidansa ba ya da abin da zai ci shi ne yake ɓalle itacen gidansa dangar gidansa ko rufin ɗakinsa zai kai kasuwa ya sayar don ya samu abin da zai ci Sufyanu Thauri waɗannan su ne manya-manyan malaman duniya ka duba yadda Allah ya musu suka yi haƙuri suka dogara ga Allah suka samu daraja da mutunci mu kuma Allah ya yi mana ya buɗa mana ya taimake mu ya ba mu kaza ya ba mu kaza amma mu muka fi kowa raki da zarar an ɗan tsallaka wata ba a biya albashi ba ka fara zage-zage shi kansa Allah ba lalle ne ka kyale shi ba da zarar yanayin kasuwa ya canja ba ka da aiki sai faɗin maganganu kai baka iya shiru ba saboda kasuwa ta canja da zarar samun ka yayi ƙasa abu ne da fa yake shigo ma kullun yana shigo ma dadin ba a ji kana ta godiya ba amma yanzu tunda abin yayi ƙasa yanayi ya canja kuma dole yanayi ya canja iskar da kake shaka ma ba tana juyawa ba ko ba haka bane yanzu da ba zafi muke ciki ba yanzu ba sanyi muka shigo ba wataran ba kana zama lafiya ba wataran ciwo ya kama ka ba fa haka rayuwa take wataran kana samu lokacinka ne in ka yi amfani da samunka alhamdulillah wataran kuma za ta juya ba ka samu yanzu wataran da kana albashi ana biyan ka 100,000 kaza sai kuma wataran a zo a ce ka yi ritaya ka gama shirin rabanka yanzu kuma kana jiran 10,000 ma in ka samu kana godiya wa Allah haka al'amari yake amma yaya za ka ci jarrabawar dogaro ga Allah da tawakkali kar ka yadda ka nuna gajiyawarka da kuma wai gajiyawar wai Ubangiji ya kasa yi maka wani abu kai asara kai haƙuri ita daɗin duniyan nan babu wani abun da yake permanent situation babu shi fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra duk lokacin da ka shiga cikin kunci to albishirinka sauki yana zuwa gaba indai ka ji kana cikin wahala to kawai albishirinka akwai sauki a gaba inna ma'al usri yusra lan yaghliba usrun yusrain haka rayuwa take inda a sama kake wata ran zaka dawo ƙasa wani kuma daga ƙasan sai sama ko ba haka bane ba haka ne wasu da su ake ji a gani in ka duba kaza sai ga sunan su in ka duba kaza sai ga sunan su yanzu kuma kasuwar ta kwanta wurin nasu ya zama kofai sun ci rabansu in lokacin rashin mutunci ne sun yi rashin mutuncinsu sun gama yanzu kuma yanzu ba su ake ba yanzu kuma wasu sun taso yanzu kuma duk inda ka juya sai ga wani shi ma zai zo lokacin da yayinsa zai kare kuma Allah zai tayar da wani haka rayuwa take ba wani abu da yake permanent wannan ya ci ya sauka wannan ya ci ya sauka haka rayuwar ma take yau wannan yana rayuwa ya gama ya mutu an binne shi wani kuma ya taso shi ma zai zo ya ci ya gama abin ne shi da wancan sarki ne gobe kuma ya zama bawa ko kuma ya zama talaka an sauke shi wani kuma ya hau shi ma zai ci rabansa ko ba haka bane wani kuma yana cikin sarautar ya mutu wani kuma ana masa jiniya yake mutuwa wani kuma kaza wani kuma nema yake yi shi ma zai zo ya hau nasa haka rayuwar take yau ka samu gobe ka rasa wa takafa marratan fi qubba turkiya wa ja'ala ala saddatiha hasiran كل هذا تحصيل للمقصود للمقصود الاعتكاف دكا wannan bayanan da aka muku don a tabbatar da manufar i'tikafi aksu ma yaf'aluhu al-juhalu ibn al-qayyim yace sabanin abin da jahilai yau suke aikatawa من اتخاذ المعتكف معتكف موضع عشرة يندس كده وكورين اتكاف وجم رايوة ومجلبة للزائرين وجم اتكاف أميرشي وجم كراو كوجاو ما سزيارة akwai masallatan da za ka gani mutum ya yi itikafi sai ga duk bayan kwana ɗaya biyu sai ga wadancan sun zo da mota a wannan sun zo ƴaƴansa an kawo masa ƴaƴansa an kawo masa ƙannansa ƙannan matansa sun zo gaishe shi a wata tsohuwar bazawarar da ya taɓa nema ita ma ta zo ta gaishe shi ba za ta nan dai majlaba lizairin yace fa hada launun wannan wani launi ne kuma na daban da mutane suka yi kiran wannan tun lokacin ibnu qayyim fa kalli kaman yau yake magana wala itikafin muhammadi launun itikafin na annabi muhammadu shi ma kuma wani launi ne na daban to ana so mutum yayi koyi da itikafin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuma har shi Allah ya fi mana sati mai zuwa za mu tashi akan bayani dangane da hajji